This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 60, mita 41, mita 31 sai kuma kan mita 25. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan radio murya Amurka na VOA Africa. Akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani Sarauniya, Nomad, Fara'a, Dalol da kuma Niyya. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Alfahamid ne tare da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. Gwamnatin jihar Kaduna ta yi Allah wadare da mutanen da suka je suka rushe harsashin da aka kafa na gina barikin sojoji a yankin kudancin jihar. Mun tattauna da Samuel Aruwan, kakakin gwamna Nasiru El-Rufa'i, kan wannan batu. Kamar yadda muka saba kowane daren Asabar, muna tafa da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan Arewa. Sannan akwai rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu, amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe sun yi ko kuma suna taɓa kiɗi taɓa karatu a rana ta biyu na taron ƙolin tsakanin shugabannin biyu. Yau Asabar shugabannin suka yi wasan golf a filin wasan golf na Donald Trump a Palm Beach, Florida. Ana sa ran shugabannin biyu za su yi ƙarin tattaunawa a yau Asabar. Jim kaɗan kafin jerin gwanon motocin shugabannin biyu su isa filin wasan golf ɗin, sun wuce wata mararraba inda suka yi kicibis da wasu masu zanga-zanga. Wasu masu zanga-zanga suna ɗauke da alamun da ke cewa a kawo ƙarshen tsana da kuma nuna bambanci. Jami'ai sun ce wani harin ƙunar baƙin wake da aka boye bama-bamai cikin wata mota ya kashe aƙalla mutane 7 da raunana wasu yawa Asabar a lardin Helmand na kudancin ƙasar Afghanistan. Wani mai magana da yawun ƙungiyar Taliban ya yi ƙirarin cewa ƙungiyarsa ce ke da alhakin kai harin. Yana mai faɗin cewa jami'an soja da sojoji suna cikin waɗanda suka jikkata. Wani mai magana da yawun lardin mai suna Umar Zuwak ya faɗa wa muryar Amurka cewa harin da aka kai kusa da wani banki a babban birnin lardin Lakshaga an auna ne a kan jerin gwanon motocin soja. Ya ce sojoji da farar hula suna daga cikin waɗanda aka kashe da waɗanda kuma aka ji wa rauni. Ya ce waɗanda harin ya ritsa da su suna karɓan albashinsu ne a lokacin da mai harin ƙunar baƙin waken ya afkawa wata motar soja da motarsa da ke danƙare da bama-bamai a kusa da bankin. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai sun ce an kashe aƙalla jami'in ɗan sanda guda ɗaya da dama kuma sun ji rauni yau Asabar a lokacin da zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati ta buge da zama tarzoma a can ƙasar Iraq. Jami'an tsaro sun yi harbi da bindiga da kuma harba barkonun tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka taru a dandalin Tahrir domin buƙatar a yi wa tsarin zaɓen da za a yi a bana kwaskwarima. Kamfanin dillancin labarun AFP ya ba da rahoton cewa mutane 7 aka kashe a lokacin da aka yi aron gamar, haka kuma aƙalla mutane mai tan ne suka ji rauni. Shugaban 'yan shiya mai tasiri Muqtada al-Sadr shi ya buƙaci a yi zanga-zangar domin buƙatar a yi wa tsarin zaɓen ƙasar kwaskwarima kafin zaɓen da za a yi a bana. Muqtada al-Sadr ya zama babban mai caccakar manufofin Prime Minister Haider al-Abadi. Jami'ai sun faɗa cewa masu zanga-zangar sun kuma yi ƙoƙarin kutsawa yankin da ake cewa Green Zone, inda galibi ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da ofisoshin gwamnati suke. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce yana nazarin gabatar da sabuwar doka ko kuma umarnin shugaba akan baƙin haure. Shugaban ya furta haka ne bayan da bai ɗaya alƙalai suka yi watsi da umarnin da ya gabatar na hana 'yan gudun hijira da 'yan wasu ƙasashe guda 7 zuwa nan Amurka. Jiya Juma'a shugaban ya faɗa wa 'yan jarida a cikin jirgin saman shugaba da ake cewa Air Force One cewa kila a ranar Litinin ko Talata zai gabatar da sabuwar dokar idan gwamnatinsa ta yanke shawarar ci gaba da daukar matakin haramtawa ƴan gudun hijira da ƴan wasu kasashe bakwai zuwa nan Amurka. Tunda farko a jiya Juma'a shugaba Trump ya ce ya yi imanin lauyoyin gwamnati za su samu nasarar ganin an yi watsi da hukuncin da wata kotu ta yanke na yin fatali da umarnin nasa.
Labaran duniyar kenan aka saurara. To madalla, gwamna Nasiru El-Rufai na jihar Kaduna ya yi Allah wadarai da rushe a harsashin gina barikin sojoji a unguwar Yashi da ke karamar hukumar zangon Kataf da wasu mutane suka yi daga daren Alhamis zuwa safiyar Juma'a. Gwamnan tare da babban hafsan sojojin ƙasa Janar Tukur Buratai su ne suka aza harsashin a wani matakin magance rikice-rikice da suke addabar yankin. Na tattauna rushe harsashin ginin tare da kakakin gwamnan Samuel Aruan.
Wannan tubalin da aka dasa tun lokacin aka fara samun rigimu a jihar Kaduna a nan kudancin jihar Kaduna sama da shekara 36 zuwa 37 ba a taba gina barikin sojoji ko na ƴan sanda ba. Wannan shine karan farko wanda ake wannan abu na musamman domin a tabbatar da zaman lafiya da kuma kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu. To wannan abin gaskiya bai mana daɗi ba, mun kuma yi Allah wadai da wannan abin. Sannan kuma gwamnatin jihar Kaduna ta umarci jami'an tsaro lallai-lallai a bincika duk wanda aka samai ko duk wanda aka samai da hannu a cikin wannan abin. Insha Allah ba za a bar shi ba, za a masa hukunci gwargwadon abin da doka ta zayyana.
Amma wannan ba wai yana nufin cewa za a fasa niyyar da aka yi ta gina wannan bariki kenan a nan wajen anguwan Yashi ba ko?
A ina ai ba ma yanzu ma sun sake sun karfa mana kwarin gwiwan mu ne domin aiki wanda gwamnatin jihar Kaduna take na samar da zaman lafiya babu wani wanda zai karkata hankalin gwamnati. Aiki da gwamnati take tana neman al'umma. To kagan laifin wasu kalilan ko kuma waɗanda ɓata gari ne wanda ba su zaman lafiya ko suna ingiza wannan abin kagan ba zai sa gwamnati ta yashe al'umma ba. In ka karanta sanarwar za ka ji inda ma mai girma gwamna yake bayanin cewa babu gudu babu ja da baya yunkuri da kuma jajircewa wanda gwamnati da jami'an tsaro suke yi na tabbatar da zaman lafiya insha Allah za a ci gaba ba tare da shamaki ko wani abu. Sannan kuma duk wanda suke wannan abin su ma su kwanda sanin cewa duk wanda aka samai za a masa shari'a kamar da na yi bayani gwargwadon abin da dokar doka ta tanada.
Allah ya kyauta. Masu sauraro a gyara zama ga Jummai Ali da shirin nan na tsintsiya.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya 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 madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Da mu ci gaba da gabatar da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation, Malam Haliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudunmawa akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya, Malam Najib Safi. Za mu dora ne daga inda muka kwana a makon jiya. Malamai gare ku.
Najib Tsafi, ka ji abin da Reverend da Sheikh Halur Maraya suka yi magana akan gudunmuwa da mutane za su iya bayarwa a nasu kungiyoyi. Akwai wata gudunmuwa da kake ganin su mutanen za su ba ko dai kungiyoyi ko gwamnati wajen ganin duk maganar da ake na samo zaman lafiya tsakanin al'umma an cimma nasara?
wato tsayawa a saurari ko kuma ai koyi da ita koyarwa ta addinin namu guda biyu shine wani babban abin da yake da muhimmanci domin wani lokaci zaka ga mutun yana da awon shi mai addini ne amma koyarwa addini da kuma gudanar da shi a aikace a gidansa ko a wurin mu'amalarsa babu ita so idan da zamu rungume wannan abubuwa na koyarwa addinin namu guda biyu to zamu zauna lafiya amma matsalar da take faruwa shine mutun zai yi ikirarin cewa yana addini kaza amma kadiba mu'amalar shi kadiba rayuwarsa kadiba 24 hours din da yake gudanarwa shin ina yake sanya wani abu da ya shafi addininsa ko wani abu makamanta haka idan da zamu rike irin wannan a tarbiyya da kuma koyarwa na taba yi ma wani lawyer tambaya masanin shari'a nace misali yanzu nan wata jiha ta sa dokanta wata jiha kuma tana da damar sa dokanta to kai da ba dan wannan jiha ba yanzu ka sake je wannan jiha ya za a yi ka san dokokin wannan jiha sai ya ce ai idan mutum ya rike addinin shi in shi krista ne ya rike addinin kristancin shi da koyarwa addinin krista idan musulmi ne ya rike addinin musulunci to zai zauna lafiya da kowace irin doka domin mafi yawan dokokin kasa sun yi daidai da dokokin addinin musulunci sun yi daidai da dokokin addinin kristanci to mafi akasar mutane za ka ga cewa kawai akan maida addinin bayan baya ne sai dai neman wata biyan bukata ta kila misali ayi amfani da addini a bata sunan wani ayi amfani da kila addinin kristanci a bata sunan wani mai neman siyasa ko mai neman wani abu a cikin al'umma a'a ba a kwatanta mashi irin mu'amala mai kyau wacce addinin kai koyar kullum mu abin da muke fama da jama'a shine mutun ya rika kokarin kwatanta abin da yace yayi imani da shi dinnan shin a same shi yana aikata shi a same shi tun daga zuciyar shi har bakin shi amma wani lokaci sai kaga zuciya ta dibi mutun ya ije me ya hada mutumin da ya fito daga fatauci ko kuma wata tafiya wani gari akan hanya dan ba addinin ku bane dan ba dan kabila ka bane ka tsaye da shi a hanya ka buge shi me ya hada ka da irin wannan abubuwa kaga kira inda mutum zai bi koyarwa addini an ce ma mutumin da ma ya kice shi ko wani amma kamata ka bashi mafaka ka tsare shi har ka isar da shi inda ma zai kai shi ka kai shi inda yake da aminci da wasu abubuwa amma kamata haka to babban abin da yake damun al'umma kenan dole ne sai mun koma ga koyarwa addinin namu mun kuma koma ga halaye na gari da mu'amala ta gari da iyayen mu suka yi a zamanin baya ni nan kaina a kauyen matsaya na tashi wurin malamin da na yi karatu a wurin shi ban ma san kirista bane sai lokacin auren shi ban ma san cewa ashe ba addinin mu ɗaya da shi ba kuma a gidan nake zama a gidan nake cin abinci yanzu haka in yana ji ma yana saurare na saboda haka kaga irin wannan abubuwa yana da kyau a ce kullum mutum ya rika fifita bukatarsa ko kuma san zuciyarsa ko kuma kokarin kare kabilarsa ko kokarin kare yankinsa ko kuma kokarin kare garinsa a'a menene abinda shari'a ta yarda da shi wanda Allah zai maka tambaya akan shi ba yan garinku ba ba yan kabilanku ba
a jihar Kaduna jiha ce da take da irin wa'annan akwai kabilu da yawan gaske sannan kuma akwai wato mabiya addinin Krista na musulmi ko ta ko ina a wannan jiha ta Kaduna shi yasa ake kallanta a matsayin Najeriya akwai kwana-kwanan nan algabata mallam abin da ya faru na dan tashashin hankula a yankin Gwado-Gwado a kudancin wannan jiha ta Kaduna wani abu da a iya cewa da kamar an dan baro shi an samu dan shiru daga baya wannan abin ya sa an ji gwamnatin jihar Kaduna ya je gurin har ma yayi maganar wato yiwuwar kafa kai wani kuduri gaban majalisa don kafa wani kwamiti ko hukuma wadda za ta rinka kula da zaman lafiya da samar da fahimtar juna tsakanin al'umma me ra'ayin kungiyarku ko kai kashin kanka game da wannan hukuma ko kwamiti da ake so a kirkira
wato shi dan adam mai son zaman lafiya duk abin da aka ce za a yi in dai abin bai saba wa ka'ida ba aka ce za a yi shi akan a samar da zaman lafiya to ya zama wajibi inda gaske yake goyi baya kamar ita wannan hukuma da ake so a kafa ta zaman lafiya din nan a jihar Kaduna in an manta a lokacin gwamnatin Sir Patrick Ibrahim Yakowa ya zabo da tawa a kananan hukumomin nan guda 23 ya kafa wata kwamiti wacce ake kiranta Peace and Reconciliation Committee wato kwamitin samar da zaman lafiya da kuma yin sulhu a tsakanin al'ummomin jihar Kaduna to wannan kwamiti ya rubuta rahoto mai yawa ya bayar da shawarwari masu amfani to daga cikin shawarar da wannan kwamiti ya bayar shine wannan kafa hukuma ta dindindin ta samar da zaman lafiya a jiha saboda haka abu ne wanda yake mai matukan muhimmanci kuma muna godiya ga Allah ita wannan kwamiti na lokacin shi gwamnati marigayi Sir Patrick Ibrahim Yakowa da ni da Reverend John Joseph Hayab mu ne muka zama na masu gudanar da wannan kwamiti wato masu gudanar da ayyukan wannan kwamiti din saboda haka ina jinjinawa gwamnatin jihar Kaduna akan tunanin da ta yi na zakulo wannan abu daga cikin shawarorin da wancan committee na wancan gwamnati ta baya ya bayar wannan ya nuna cewa lalle daga sai gwamnatin jihar Kaduna da gwamnatin jihar Kaduna suna son a zauna lafiya din don babban matsalar da ke damun wasu shugabanni shine cewa kome kyan abu in ba su suka yi ba to ba sa san su aiwatar da shi dan kar a ce ai nawa ne alhalin ko ita gwamnati abu ne na ci gaba na fata an gane saboda haka in kamar direba ne ya dibi fasinjoji yana cikin tafiya za shi wani gari misali daga nan Kaduna za shi Lagos shikenan sai Allah yayi a hanya ya samu rashin lafiya ko ya rasu ai na jin conductor shi ko kuma abokin aikin shi ko wani direba za a samu ya ci gaba ba za a ce tunda yanzu wannan direba ya rasu fasinja gaba ɗaya da mota ku dawo Kaduna mu sake samu wani direba sannan a sake sabuwar tafiya saboda haka muna jinjina a gwamnatin jihar Kaduna akan dauko wannan shawara a aiwatar da ita na samar da hukuma ta dindindin na zaman lafiya
wace rawa wannan committee zai iya takawa ne algawta mallan idan har yana da fa'ida wajen ganin an samu maslaha da zaman lafiya din
na farko babban gudunmuwar da wannan committee zai bayar ya ta'allaka ne ga ita gwamnatin farko ita gwamnatin ta zabo mutanen jaha wanda da gaske an san suna son zaman lafiya ba kawai za a zabo mutanen da sun bayar da gudunmuwa a lokacin zabe bane a sa su ina fata an gane sannan kuma su kuma mutanen in an sabo su su yi abin tsakanin su ga Allah ya zama na cewa babban dalilin da yasa suka yadda su yi aiki a wannan hukuma shine domin cimma muradin kafata ba domin samun wani abu da za su sa aljihunsu ba sannan bayan haka kuma su hadu da kungiyoyi masu samar da yunkuri na samar da zaman lafiya a jaha din ai aiki tare sannan bayan haka koda za a rika yin abin da ake yi dadin nan na kawo mutane birane ana yin taro to ya zama da ita wannan hukuma ta dauki sabon salo ko dai za a hada da wannan din amma kuma a rika zuwa cikin al'umma din a zauna tare da su a ji koke-koken su a ci abinci tare da su domin misali duk al'umma da aka je cikin ta aka gayyato matasa mata shugabannin addinin Kirista shugabannin addinin Musulunci masu sarautar su na gargajiya aka kawo da dattawa na wannan al'umma aka zauna to babu shakka kage ce an hada wani zumunci domin dama ko dai su ko ƴaƴan su ne ke wannan to ga ko ƴaƴan a gaban su matasa saboda haka amma in dai har za a rika zama ne kai a birni ana zama ana meeting babba yana zama kan kujera yana jujjuya kafa to babu shakka ba inda za a ji
to rabaran duk da yake dai ko mace ko a kungiyance ko a ra'ayinka menene kai kake ganin wannan tasiri shine wannan committee ma da gwamnati ke neman kafa
kafa committee din nan wani babban ci gaba ne domin at least yanzu jama'a za su san da cewa akwai wata ma'aikata ko kuma wata kungiya wata office da take lura da haƙin aikin zaman lafiya idan an sanya wasu su yi aiki a gurin sun san suna da nauyin lura da wannan kada mu manta ba ko a tarayya ta Najeriya muna da office da ake ce da ita Institute for Peace and Conflict Studies wanda take a nan Abuja aikin ta shine inda akwai damuwa su lura da me yake kawo damuwan don su dinga ba wa gwamnati shawara aikin su shine kuma su lura da kungiyoyi da kuma mutanen da suke aikin zaman lafiya a cikin Najeriya domin su yi aiki tare da su domin a samu ci gaba to amma akwai koyi da zasu yi a wasu kasashe su a madadin gwamnati zasu je wasu kasashe su lura ya aiki da aka samu fitina wannan kasa da wannan kasa wannan birni da wannan birni ya aka yi aka samu zaman lafiya
ko zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya
abin da ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya a tuna fa zaman lafiya yafi zama dan sarki a huta lafiya
To masu sauraro ga Ibrahim Kalmasi Garba da Zauran Dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na Jawabai daga Dattawa. Kamar kullun, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya jinkirta dawowarsa daga London bayan kammala hutunsa na shekara don kammala duba lafiyarsa. Minista Hadi Sirika ya ce ya gana da shugaban.
Na gan shi mun zanna mun yi hira mun shashaye mun karanta jarida duk abin da ake a Najeriya ba abin da bai san yana faruwa ba.
Kungiyoyin farar hula da na kwadago sun yi zanga-zangar rashin gamsuwa ga salon yaki da cin hanci a Najeriya da kuma korafin tsadar rayuwa.
Fire the gas cutter!
Gefe guda magoya bayan shugaba Buhari sun yi gangamin goyon bayan shugaban. Shugaban matasa magoya bayan APC a Gombe Ahmad Kombani ya mara shugaban kwamitin riko na APC a jihar Captain Balaji Birin Martani da ya zayyana sanata Dan Juma Goji a matsayin matsalar jam'iyyar a jihar.
Wani bako daga wani jaha shine yake rike da ragamar riko na jam'iyyar APC. An turo shi na ya gyara matsalolin da suke jam'iyyar APC a jihar Gombe. Ba wai appointing din wani a matsayin shine problem ba. Al'umma jihar Gombe bai mana adalci ba kuma bai yi wa shugabannin mu adalci ba.
Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya nada tsohon dan boko Hakim Baba Ahmed a matsayin shugaban ma'aikatansa. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja.
Haka ne. To yanzu zamu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau sune shugaban Tijjaniya a Afirka, Sheikh Tahir Usman Bauchi, da Mr. Mark Amani, shugaban kungiyar kananan kabilun arewacin Najeriya, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa. Ga Sheikh Tahir Usman Bauchi.
Assalamu alaikum. Na samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali ne za a samu tattalin arziki da kyau da wanda kewa ta yi kyau. Muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya kowa ya riƙe nasa. Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba kirista ba wani addini sai musulmi amma Allah bai yi haka ba. Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai yi haka ba sai Allah ya gauraya mu da yake shi ne ubangijinmu shi ne mai iko da mu. Ya daure ya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya. Majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu muna fata Allah ya sa a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata a cikin mutunci a cikin dattawa sunansu dattawa to a yi dattawa kuɗin wato a yi mutunci. Allah ya zaɓa mana ta gaskiya. Laraba suna cewa idan arsalta aqiran salatu fi idan ka kira mutum zaka aike shi ka gani shi hankali to ba sai ka ce masa yadda zai yi ba shi ya san yadda zai yi. Shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne saboda haka a cikin wannan haka din zai yi na tsammani da adalcin da kwatanta gaskiya kuma Allah ta yi shi kiyaye shi zaɓin tumun dare da yadda haka suke cewa a yi adalci cikin kowanne. A duba cancanta dai na fatan shi adalcin da ya saba yi da kwatanta gaskiyan da ya saba yi su kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu idan su tsakanin Fulani da manoma ɗin nan. Manoma sukan yi noma a kan murtali idan Fulani sun zo sun taɓa sai su zama ya zama musu faɗa ko kuma su Fulani in sun zo shukar waɗansu mutane aukar da shanunsu a kan shukar da zama masu faɗa. Muna fatan irin wannan da ya daina kowa ya yi ƙa'ida da zai a kan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani. Kai in ka zo ka yi noma a kan murtali ka san ba haƙƙinka ba ne. Murtalin an mashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba. Kai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonar mutane ba a yi gona don a yi kiwo a ciki ba amfanin gona sai an ɗauke. Masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su ci karmami wannan nasu ne. Wadaka a yi cigaba da yin haƙuri yi haƙuri shi ne babban abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka na sauro rajulan da kana rajulan karima da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta. Wato duk abin da ka ga ya ɓaci to ba a sa masa haƙuri wani an sa haƙuri kawai zai ɓaci ba. Saboda haka ke jawo hankalin ƴan uwan Fulani sai ya ƙuri ka suka cutan masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin ɗan uwan manoma ka suka cutan Fulani sai ya musu shuka a kan burtalinsu don a samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa ka danne haƙƙin wani. Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Shi ma Mr. Mark Amani ya ce sai manya sun tashi haiƙan kafin a samu zaman lafiya.
Assalamu alaikum jama'a. Sarakunan da aka dura musu haƙƙin al'umma a matsayinsu na iyayen mutane to a gaskiyar magana suna da katon aiki a gabansu. Babu yadda za a ce kai ka ce kai ba sarake ne daga mai unguwa har zuwa oloruwa amma kowane lokaci ake hada baki domin a je a hallaka mutane sannan ana wannan dama sai ku fito wajen su fito suna cewa ayi kaza da kaza waye da sauransu waye mutu waye tashi sai ayi maza ayi taimako irin ta gaggawa ayi setting committee domin a sasa ciki shin idan aka waye gari ba ka da al'umma shin shugabancin ka sarautar ka wa zaka shugabanta domin idan bala'i fita kai ne ta kai itatuwa fa mutuwa ma cikin domin ciyayi za su fito su mamaye ko ina da zaran ku aka ce ciyayi suka mamaye ko ina ana banko wuta wallahi itatuwan nan gaba da wuta zai kona su to saboda haka ni ina kira musamman gwamnoni da suka hana wa sarakuna sakata gwamnonin nan fa ku sani fa kufayen siyasa ne kufayen siyasa ne sai aka kai wani irin yanayi wanda dama ba ku da hanyar da za ku samu kuɗi sai dai ku yi ta ingiza rikici ku yi ta ingiza rigingimu sarakunan da kuka nannaga saboda su rinka biya muku bukatunsu su rinka biya muku bukatunku ko sa musu takunkumi ba su isa su fito su yi magana ba ba su isa su zauna domin su tattauna da al'ummarsu yadda za a samu ci gaba to gaskiyar magana in ba wata doka ba ce wanda majalisar tarayya da ta jaha ta shimfiɗa cewa ta taka wa sarakuna burki to wallahi ku saka masa sarakuna ragama in ba haka ba ku ni ina kira duk gwamnatin da har yayi kunnin shego da wannan magana duk lokacin da muka ji kuna kiran sarakuna domin a zo a zauna lafiya wane ne sai kun je sannan ku rinka rubin su da 300 ko 400 su sha mai aje ayi wane ne wane gaskiyar magana zancen banza ne zancen banza ne yawa domin abubuwan da suke faruwa kenan muna ji muna gani mun kuma sani kai akwai ma sarakunan da a yanzu maganar da nake ciki sun fi shekara 15 a matsayin da aka nada su ba su ma da amfanin komai ma ta kace a matsayin su dama wai su sarakuna ne kai wadin su ma ba ma biyan su to gaskiyar magana idan har an san muhimmancin sarakuna za su iya fito su taka rawan gani to gaskiyar magana a ba kowa yankinsa domin lokacin da abubuwa za su taso sarakunan nan daga mai anguwa a tattara su a zauna a gaya wa duniya gaskiyar magana.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kada amince ana tare ne da sashen Hausa na VOA.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Arsenal ta Ingila ta daga sama teburin gasar Premier zuwa matakin ta uku bayan da a yau Asabar ta doke Hull City da ci 2 da nema. Alexis Sanchez ne ya zura wa Arsenal ɗin ƙwallayen biyu da suka bata nasarar wacce ta farfado da fatanta na lashe kofin gasar na bana bayan da ta sha kashi a wasannin ta biyu na baya a jere a hannun Watford da Chelsea. Maki tara ne ya bambance Arsenal ɗin da Chelsea da ke jagorancin teburin na Premier. A bangare ɗaya kuma ƙungiyar Manchester United ita ma ta cira sama a teburin na Premier inda ta koma matsayin ta biyar bayan da ita ma ta doke Watford da ci 2 da nema. Maki ɗaya ne ta liya raba ta da ta hudu a teburin Manchester City kuma wannan ne karo na 16 da United ɗin ke buga wasa a jere ba tare da an doke ta ba. A halin da ake ciki kuma mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ta Manchester United Jose Mourinho ya tabbatar da gamsuwarsa na ci gaba da taka ledar Zlatan Ibrahimovic a club din. Mourinho ya ce ya amince dan wasan ya ci gaba da taka leda a club din tsawon wata shekara duk da kasancewar kontragin sa zai karkare ne a ƙarshen kakar wasanni ta bana.
He came with the intention of stay 2 years. The first year is going probably not in his mind because he's
yace ya zo ne da kudirin zama na tsawon shekaru biyu kuma zai kare ne a bana. To sai dai mai yuwa ba wannan ne a ransa ba saboda yana da buri da yake son cimmawa kuma yana sani da cewa muna kokarin ƙara kaimi a kakar wasanni mai zuwa kuma watakila yana buƙatar a yi tafiyar tare da shi saboda haka na gamsu zai ci gaba da kasancewa a club ɗin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To masu sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. Gobe da safe kuma za mu sake fitowa ta rediyo da ƙarfe 6 agogon Najeriya. Yanzu a madadin Jummai da Solomon Abo, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.